يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدساك سادوا أولا مسلا تيم يتارن البركة مسلا تيم واللغة أنان تكين غرم بوشي أولا يمتشي نلا ربا يوشا هدو غوطة رمضان هجر مأيكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير قريه دير 36 wanda yazo daidai da daya ga watan bakwai miladiya ta 2015 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma da muna cikin tafsirin suratul kahfi kuma kamar yadda muka saba muka ɗa'ansa kaɗan daga cikin tambayoyi da suka zo mana hannu wanda yana tambaya game da aljanu wai za su shiga aljanna da cewa wannan tambayar ba ta da wani amfani kai dai kai kokari ka shiga aljani zai shiga ba zai shiga ba wannan baruwanka kai dai in ka shiga ba shi kenan ba Abu Hanifa a cikin magabata shi ne wanda aka samu ko aka jingina masa maganar cewa aljanu ba za su shiga aljanna ba amma ko almajiransa manya-manya almajiransa guda biyu Abu Yusuf da Muhammad da sauran almajiransa sun saba masa ba sauran malamai duka suna kan batun cewa aljanu kamar yadda aka kallafa musu ayyuka aka ce su yi abu kaza na ibada su bar abu kaza to wannan za a yi musu sakamako Allah ta'ala baya tozarta sakamakon dukkan wani wanda ya aiki na gwarai inna la nudhi'u ajra man ahsana amala kamar yadda zuwa wannan sura ba ma tozarta wanda ya yi aiki na kwarai kuma waɗanda Allah ta'ala ya ce za su shiga aljanna ai su ne waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai allazina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabbah kaga Allah ta'ala ya ambaci su wane ɗan aljanna ya ce waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai ce su ne 'yan aljanna aljanu sun yi an samu cikinsu wanda suka yi imani an samu mana wanda lamma sami'na al-huda amanna bi yayin da muka ji shiriya mun yi imani da ita qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jin fa qalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bi saraka aljanu sun ce sun yi imani kuma Allah ya ce duk wanda ya yi imani ya aiki na kwarai dan aljanna ne to me yasa su ka fitar da su kace su ban da su inda a ce su ban da su to ya kamata alqur'ani ya bayani cewa amma ban da aljanna ba zai shiga aljanna ba saboda haka alqur'ani ya nuna cewa ayyukan duk wanda ya aikin kwarai ya bauta wa Allah zai shiga aljanna kuma suna cikin waɗanda aka kallafa musu su bauta wa Allah aka ce in suka saba masa za a shigar da su wuta tun da har za a shigar da su wuta in suka yi sabo dan menene in suka yi aikin kwarai kuma a ce a ba su aljanna so wannan maganar ba wata magana ba ce take da muhimmanci da za a yi ta bincike a kanta sai wani da yake tambaya game da hadisin la yazalu an-nasu bi khair ma ajjalu al-fitra mutane ba za su bushe da alkhairi matukar suna gaggauta buɗe baki yace ya ji wani ya ce wai bai inganta ba to ban san wane ne wannan wani din ba amma dai hadisi ne tabbatacce yana cikin sahih al-bukhari da muslim hadisin sahal ibn sa'd so ba shikenan dan wani ya ce kaza bai inganta ba shikenan sai ya zama haka sai ka saurari ka ji meye hujjar sa amma duk wani Tom and Jerry ne ya magana shikenan sai ya sai wanda yake tambaya game da cewa ya halatta ya dauki Qur'anin masallaci ya kai gidansa to in ka bude wannan kofar ai ka ce ai ta kwashe Qur'anin masallaci a kai gida saboda ka bai kamata ba bai dace ba inda ka karanta ka zo masallaci ka karanta ka aje anan, amma ka bude cewa wani na iya daukan Qur'anin masallaci da wata rana sai ya dauka bar masallaci, to sai kaga abun ana ta fada dashi. Qur'anin masallaci Qur'ani ne kowa da kowa, ba naka ne kai kadai ba, zaka kakka dauke ka mai da shi naka kai kadai, kai ka maimakon a ce ka saci kayan mutum ɗaya ka saci kayan jama'a ne. Karatun sallar raka'atayn fajri da bai bayyana ake yin sa ko a boye, ana bayyanawa ne gwargwadon yadda zaka ciyar da kanka, gwargwadon yadda zaka ciyar da kanka. Shin zan iya karanta Al-Qur'ani in sauke shi a rana ɗaya domin hadda, wato domin hadda ta tayi ƙarfi? To abinda dai ake so ka karanta Qur'ani yadda wato zaka ba wa harfa haƙƙin su. Ba karanta Al-Qur'ani ba kamar yadda aka ce hazzan ka hazz da shi'r, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka rika gaggasa Al-Qur'ani da sunan karatun Al-Qur'ani, wannan ba daidai bane. In har yinin naka ko zaka iya daukan fara karatun Al-Qur'ani daga asuba zuwa wata asuba din, ka sauke kuma bisa bin dokoki da ka'ida dan hadda ka ta zauna nan shikenan. Amma na san zai wahala kai karatun da ya kamata kai ba tare da kana cinye wasu haruffa ba, ko kana bata wasu haruffa, ko kana gata wasu kalmomi, a ce kai a cikin yini guda ka sauke Al-Qur'ani kakaf, kuma tare da wasu bukatunka na yau da gobe da kuma hutu na dan adam da kake bukata. So kai abin da yake zai fi taimakawa wajen haddar, kuma ya taimaka maka wajen abin da kake karantawa ka samu ladansa. Sai wani dan uwa da ya rubuta yake maganar jarabawa da ake yi ta neko ko ta waye da sauran nau'ukan jarabawa da ake abinda ya shafi Islamic studies, aka rubuto wata sura ta Al-Qur'ani, kuma a rubuto qul ya ayyuhal kafiruna ko inna daina ko qul huwallahu, a ce dalibi ya fassara ya yi comment. To in ya gama ya ce to karshe, in ya gama zai ba wanda ba musulmi bane, watakila invigilator din zai iya zama ba musulmi bane, ko kuma bayan an gama sa hannu an gama baki a tattara takardun da Qur'an da wannan sunan Allah din aje a jefar inda za a wulakanta. To yake tambaya laifin wane ne, laifin dalibin ne ko laifin waye? Babu shakka wannan laifin waɗanda suke tsaye akan harkar jarabawa ne, wanda suke tsaye akan harkar jarabawar wajibi ne musulmi su san cewa komai na musulunci yana da khususiya, bai kamata a yi masa kuɗin gora ba yadda ake wa sauran abin da yadda za ka yi wa paper ta mathematics ko paper ta English ko paper ta biology ko wani abu irin cikin waɗannan ilimummuka na zamani, a ce haka za ka yi wa paper ta Islamic studies. Islamic studies za a kawo Al-Qur'ani, za a kawo maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki. To ya kamata ya zamana musulmin da suke cikin wannan abin nan ɗin sun yi abin da zai tsare alfarmar waɗannan takardu. In ko ba su yi ba, to alhaki yana kansu. Allah ta'ala sai ya tambaye su in har sun bari wani abu na Al-Qur'ani ya shiga wani hali, to babu shakka suna da kamashi, suna da laifi a gurin Allah ta'ala. Bismillah wa barakatuh.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
Gabanin mu shiga tafsir wannan aya, akwai ƴan uwa da suka rubuto da suke neman addu'a daga ƴan uwansu musulmi akan bukatunsu na alkhairi, da kuma waɗanda ba su da lafiya su ma suke neman a taya su da addu'a Allah ya ba su lafiya. Ba haka mu sa su a cikin addu'o'inmu, Allah ta'ala ya ba su lafiya, marasa lafiya Allah ya ba su lafiya, masu bukatu na alkhairi Allah ta'ala ya biya musu bukatunsu gaba ɗaya. Sannan kuma mu shigar da ƴan uwanmu musulmi da suke ƙasashen da ake fitintunu da tashi-tashin hankulan nan, Allah ta'ala ya kawo musu zaman lafiya. Muna ganin irin abin da yake ta faruwa kwanan nan ko cikin ƴan kwanakin nan a Egypt, a ƙasar Masar, da kasar Masar babbar kasa ce kwarai da gaske a alamul islami kuma da mun taba wannan batun anan kasar Masar ita ce wato zuciyar kasashen musulmi ta fuskar ilimi ta fuskar wayewa babu shakka duk abin da zai taba Masar to zai tasiri a ko ina a cikin duniyar musulmi gaba daya a sharqul awsat gabas ta tsakiya babu kasar da takai girmanta wajen yawan musulmi a gabas ta tsakiya ita ce tafi kowa yawan musulmi to haka ce ku cincinu da kashe-kashe da yaƙe-yaƙe sun ɓarke a ƙasar Masar to ɓarnar da za a yi sai ta fi wacce ake a Siriya ne sai ta fi wacce ake a Iraki sai ta fi wacce ake a Libya saboda yawan mutanen da suke ciki ba daidai suke da yawan sabbin ƙasashen ba waɗannan ƙasashen a kan Masar ƙananan ƙasashe ne to kuna ga dai irin yadda su mahukuntan ƙasar suke so su inda suke so su tura ƙasar cikin bala'i cikin tashin hankali a cikin kwana biyu da suka wuce an kashe babban mai shigar da ƙara na gwamnati an sa masa bomb wanda akwai da dama waɗanda suke zargin cewa akwai hannun gwamnati ma a sabon ku tunda akwai wasu rahotanni da suke ba da cewa shi wannan bai mutu a cikin harin ba da kafarsa ya fito daga motarsa shi direbansa an yi hira da shi sai da kafarsa ni na kai shi asibiti amma aka fito da gawarsa aka ce an kashe shi bomb ya yi masa ta'adi don haka ya mutu ba ka ake zargin cewa ita gwamnatin kanta za ta iya shirya kashe shi saboda ta samu damar kashe waɗanda take ta kama sauran abokan hamayya ta a siyasance ba su da wasu manyan abokan hamayya a siyasance gwamnatin kamar irin ƴan Ikhwanul Muslimin Muslim Brotherhood su ne manya-manyan ƴan adawa su a siyasance to kuma sun kama su sun ɗaure kusan shugabannin nasu mafi yawa ce duk sun kama sun ɗaure su sun yanke wa shi shugaban ƙasar da aka zaɓa sun yanke masa hukuncin kisa bayan shekaru da aka yanke masa sannan da wasu da dama daga cikin waɗanda shugabanni ne na ita wannan ƙungiyar rigimarsu da Muslim Brotherhood rigima ce ta siyasa ba rigima ba ce ta waɗannan suna ɗaukan makami suna yaƙata rigima ce ta siyasa suna ganin cewa sun yi ƙarfi a siyasance duk sanda suka bar su suka sake shigowa cikin harkar siyasa su za su mamaye ta wannan shine dalilin duk abin da yake faruwa don haka suna ganin gara su karya kungiyar gaba daya su jingina su ga ta'addanci da sauransu sun kashe musu mutane a Rabi'a shekara biyu da suka wuce sun kashe wajen mutum 4,000 a rana daya abinda Isra'ila bata yi ba duk yaƙe-yaƙen da suka yi da Isra'ila bata kashe musu wannan adadin ba a rana daya shi wannan da aka ce an kashe kwanan nan shi ne ba da umarnin cewa a je a tarwatsa wannan ƴan zanga-zanga ko ƴan zaman dirshan a filin Rabi'a a lokacin aka karkashe na kashewa aka ƙona-ƙonawa masu marasa lafiya ma da suke kwance aka bi su aka ƙona su to sannan aka kama shugabannin da wanda duk wai fito zanga-zanga ko ya nuna bai yarda da gwamnatin ba aka kama su a yanzu a kurkukun abin nan gwamnatin CC akwai sama da mutum 40,000 wanda aka kama su daga shekara biyu sama da 40,000 zukwanan nan manya-manyan aikace-aikacen da gwamnatin su sai wanda ya fito ya nuna wa 'yan jaridu aka ɗauka shi ne sababbin gidajen kurkuku saboda wanda ake da su sun ciccika babu inda za a kai mutane saboda haka babban aikin da ya fito ya nuna mutane ya yi shi ne ya gina sababbin kurkuku da zai kai jama'a to ya yanke musu hukuncin kisa ya ji kalubale kasashen duniya da ana cewa ba a yarda da wannan hukunci ba wani irin hukunci ne a zama daya a yanke wajen mutum 300-400 hukuncin kisa alkali a zama daya a gabansa akwai takardu shafukansu sun dubinnai ne yaushe iya karanta su ya karanta shafi 1,000 a cikin minti 17 ya ce ya gamsu ya yanke hukuncin kisa hukuncin kisa ai ba wasan ba karamin hukunci ba ne so sun yanke wa mutum mutane sama da 2,000 da wani abu hukuncin kisa ina aka taɓa yin wannan a duniya babu inda za ka kwatanta wannan sai lokacin ƴan Nazi su ne suka yi irin wannan kashe-kashe to yanzu ga shi nan yana neman ya jefa ƙasa cikin yaƙin basasa domin ya fito yana cewa to duk wanda suka yanke hukuncin kisa sai sun zartar tunda an kashe musu nasu to su ma sai sun zartar abinda wasu daga cikin wato masu shari'a al'amura suke cewa yana daga cikin dalilin da zai sa su kashe wannan mutum, dan sun kashe shi ya samu damar ya zama shimfiɗa ce da zai kashe waɗanda ya kama abokan musumansa a siyasance ya kashe su. To yau din nan kuma yau din nan sun je sun kashe wasu daga cikin su ƴan uwa musulmi din, sun kashe wani mutum tara, shugabanninsu suna mita. Akwai kwamitin kula da waɗanda aka kakkama da iyalan waɗanda aka kashe, sun yi kwamiti wanda za su kula da iyalansu da kuma wanda za su kaɓi kes ɗin waɗanda aka kakkama. Cikinsu akwai wani babban lauya wanda da ɗan majalisa ne, ana ce da shi Nasirul Hafi. To suna mitin a 6 Oktoba, sunan wani ɗan gari ne haka daga Alkahira bai fi tafiyar awa ɗaya ba haka. Suna mitin a wani gida, sun je da azahar ɗin nan, sun je sun tare su a cikin gidan, sun kamo su su tara, sun kai su wani guri duk sun harbe su. Sun sanarwa da kafofin watsa labarai cewa sun harbe wasu 'yan sunku da makamai a hannun su. Sai daga baya aka samu labarin ashe ga waɗanda suka harbe. To me yake so? Garin ya kama da wuta saboda ai ta kashe-kashe. Ga shi can a Sina ana taba ta kashe, ana ta kashe sojojin Masar ɗin, ko yau an kashe sama da wajen mutum 29 a Sina. Ga inda ake kashe musu mutane, ga shi kuma nan inda yake kashe wasu. Ga masu amfani da makamai wajen yaƙarsa, nan kuma shi yana yaƙar 'yan siyasa. To babu shakka wannan ba karamin tashin hankali bane. Ya kamata a yi addu'a, yi addu'a, saboda ni abinda na fuskanta duk irin abinda yanzu ake fama da shi a ƙasashe na musulmi da ma da wani musulmin ba, wato akwai tasirin mugun shugabanci na ƙasashen Laraba. Ƙasashen Laraba ne da suka riƙa wato shugabanci na mugunta da yaƙar dukkan wani wanda ba su yarda da shi ba, ko dukkan wani wanda suke tuhuma, su zo su yaƙi addini ƙarara. Yanzu ka duba abin da ya faru a Tunis, mutum ɗaya ne ya shiga hotel na 'yan yawon buɗe ido ya kashe wajen mutum 30, amma maganar da ake yi yanzu an rufe masallaci 80, ana yin abin kashe gari aka ba da umarnin a rufe masallaci 80. Mutum ɗaya, bincike aka yi aka gano masallaci 80 a Tunis suna da hannu wajen wannan harin. Shi kansa wanda ya kai harin waye shi, ya aka yi, suwaye suka turo shi, amma an rufe masallaci 80. Tunis ɗin nan sama da shekara 60 an kakkaɓe musulunci da ƙasa, mulkin Bourguiba da mulkin Shi bin Ali, dukkan wani abu sunan shi musulunci sun kakkaɓe shi. Ta kai masallaci wannan, in za ka zo masallaci sai kana da kati, sai kowa in zai shiga masallaci yana da kati da rijista na masallacin da yake sallah. Sauraka baka isa ka shiga wani masallaci baka yi sallah a ciki, tunda baka da kati, don haka limami ya san dukkan wani da yake zuwa sallah gurinsa. Ba a magana irin sallar asuba, kuma aka samu cewa mutum ya fi zuwa sallar asuba ya gama yawo, za a neme shi a rasa. Alamar yana san addini kenan. Jami'atu Zaituna, za ku ji ina faɗar wani malami na tafsiri bin Abin Ibn Ashur, Muhammadu Tahir Ibn Ashur, su ne manya-manyan malamai Zaituna. Jami'atu Zaituna ta yaye malamai manya-manya na addinin musulunci. Bin Ali shi ya soke ta, ya ce ba za a ƙara koyar da musulunci a cikinta ba. Dukkan wani abin da aka sani na addinin musulunci da koyar da manhaja ta musulunci a makarantun Tunis, duk gaba ɗaya an soke ta. Babu, sai dai a koyar da manhaja irin ta ƙasashen Turai. To inda wannan yana maganin abin da suke cewa ta'addanci, ai da ya kamata ka a samu wannan a ƙasarsu. Ashe ka gaba wannan shine yake, ba karantar musulunci take kawo ta'addanci ba ko wani a waɗanda suke yaƙar musulunci su suke haifar da ta'addanci. Yanzu waɗannan masallatai da aka rufe 80, wani malami ne na jela magana, malami ne a jami'ar Sorbonne ta Faransa, malami ne na political science, ba ma malami na abin nan ba, amma yana sukan abin da gwamnatin take yi. Cewa a masallatan nan ne ake koyar da mutane menene musulunci, ake saitin kwakwalen samari, in ka rufe su ina kake so wannan samarin su tafi, za su je neman musulunci cikin internet da YouTube, anan za su karanta abinda kuma duk suka samu akan shine musulunci shi za su yi su dabbaka ka taimaki musuluncin kenan malaman da za su koyar da mutum musulunci su ba shi tarbiya a aikace ka rufe musu masallatai su ma ka tome su ka kama su me kake so ka yi a koyar da an kai hari a masallacin ɗan shi'a an zo wasu suna cewa a duba manhajar makarantu dole sai an sake manhajar kuskurima me ya alaƙar manhaja da kai hari kai hari wani guri a kashe wasu me ya alaƙar ta da manhaja ta koyarwa ƙur'ani ko hadisi ko fiqh da ake koyarwa a makarantu me ya alaƙar su in wanne yana da alaƙa to da ba a samu kai harin hare-hare a Faransa ba ko a wata ƙasa ta Turai su ma manhajar musulunci ce ta sa aka yi haka suna da wata manhajar musulunci ne su amma an samu irin wannan hare-hare a ƙasashensu dan menene da sun da aka yi hari sai ka tuhumi musulmi ka tuhumi musulunci ka tuhumi karantar wata musulunci babu shakka wannan zai nuna maka wata hukuma ce dama an ajiyata jira ake a samu mata lokacin da za a fito da ita ba wai wani abu ne yasa aka fito da ita ba a ajiye take a yi abu yau gobe ka ɗauki ƙudurin rufe masallatai 80 ka ga ba wai bincike kenan aka yi ba ana kai hari aka kashe wannan mai shigar da ƙara babban mai shigar da ƙara na gwamnati shugaban kasar yana zuwa wurin jana'iza ana jana'izarsa yana cewa daga cikin kurkuku aka ba da umarnin a kashe shi suwa yake tuhuma sun ruwa Muhammad Mursi aka ɗauko wani hotonsa yana cikin keji yayi haka ya gyara rigarsa aka ce to ya ba da sigilan ne cewa a yanka mutane gashi ma aka riƙa nuna abin zabban dariya rigarsa ce haka ya gyara aka ce ai alama ce ya ba wa yaransa cewa su yi yanka shi yasa suka fara kashe mutane to wannan abin da suke yi duk su suka dagula duniya wallahi duk wannan abubuwan da ake ta fama da su a duniya a yi sai su wayi duk waɗannan su suka jawo su abin da suke yi sosai mun taya yan uwanmu da addu'a a ko'ina suke ana cikin bala'i mutanen Syria kullum cikin ruwan bama-bama da diram-diram na bama-bama ake musu a gidaje a kasuwanni a masallatai a asibitoci a makarantu ba inda aka bari ba inda za ka shiga tsira kuma wanda yake yin wannan an san wane ne yana nan yana ci gaba da abinsa ba wanda ya damu da shi duk duniya an zira masa ido sai wani ya kai hari wani sai a zo a kwashe musulmi ko a zo a takura musu a hana su addininsu to babu shakka wannan barbadawa garwashi ne wato Ugo Petr abinda yanzu shi sisi yake so ya a Masar garwashi ne yake so ya ɗauko abin nan drum na Petr ya zuba masa muna fatan Allah ta'ala ya tsare su kuma duk kasashen musulmi Allah ta'ala ya dawo musu da zaman lafiya ba su a shugabanni masu adalci na kwarai wanda za su yi musu hukunci na adalci hukunci na addini Allah ta'ala ya ce wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kuma ka haƙurƙurtar da kanka tare da waɗannan da suke bautar ubangijinsu safe da yamma yuriduna wajha suna nufin fuskarsa wala ta'adu aynaka anhum kada idanuwanka su tsallake su turidu zinatal hayatid dunya kana nufin wata ƙawa ta rayuwar duniya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina kada kai biyayya ga wanda muka shagaltar da zuciyarsa gabarin ambatanmu wattaba'a hawahu yabi san zuciyarsa wa kana amruhu furqa kuma al'amarinsa ya tabbata a safarkwace a lalace da yawa daga cikin malamai suna cewa wannan aya ta sauka ne game da manya-manyan mutanen Makka ashrafu a Quraysh manya-manyan mutanen Quraishawa waɗanda suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama suka neme shi da ya kori waɗanda suke tare da shi na talakawa waɗanda suke ganin su ba su isa ba su a zauna da su kaɗai su kuma waɗancan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tanadar musu da wani majalisi su kaɗai kada ya riƙa haɗa su guri guda ana zaunawa saboda haka ya kori irin su Bilal irin su Ammar ibn Yasir irin su Khabbab ibn al-Arat irin su Abdullahi ibn Mas'ud da ire-iren waɗannan da ake ganin kamar bayi ne ko ko a wasu ne wadanda ba su da gata ba su da gadihu ba su da kudi ba su da milki ba su isa komai ba to wannan ita ce bukatar manya-manyan mutanen Quraishawa da suka ginda yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama in suna in yana son su yi imani cewa ya kori wadannan yayi musu majalisi daban su ba ai musu nasu majalisi daban amma ba sa so ana haduwa guri guda ana yin haka su a raida su Allah ta'ala ya hana shi kamar yadda a cikin suratul al-an'am wala taqrudu alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha ما عليك من حسابهم من شيء ولا من حسابك عليهم ولا من حسابك عليهم ما عليك من حسابهم من شيء ولا من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي كدك كسكورك كوري وأن سكي بوتا وأبنجي سسافة يما يريدون وجهه وأن سنة نفهم فسكسا ما عليك من حسابهم من شيء حساب wato hisabin su ba akan kai yake ba su ma kuma hisabin su ba akan kai yake ba hisabin su ba akan kai yake ba hisabin ka ba akan su yake ba wala min hisabika alaihim min shay fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin idan har ka kore su to zaka zamo cikin azzalimai Allah ta'ala anan kuma ya ƙara ƙarfafa wannan anan sai aka ƙara ƙarfafa can aka ce kai ya kore su nan kuma sai aka ce ya haƙurƙurtar da kansa ba maganar ma kawai kora ba a yayi hakurin zama da su subir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum kayi haƙurƙurtar da kanka wajen zama tare da waɗanda suke bautar ubangijin su Imam Muslim ya fitar da hadisi daga Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sittata nafar mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam mu shida فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم سيد مشركي سكتشي والنبي صلى الله عليه وسلم اترد هؤلاء لا يشترئون علينا ككوري ودنم دنكدس لك ايمان رشن كنيا قال سعد ابن ابي وقاص يتشي وكنت انا وابن مسؤول ورجل منه ذي وبلال ورجلان نسيت اسميهما يتشي منكسنشيني يجيشي سعد ابن ابي وقاص ce ni ne da Abdullah ibn Mas'ud da wani mutum daga kabilar Huzayl da kuma Bilal da wasu mutane guda biyu wanda na manta sunansu aka ce ya kore mu in suna so su in ana so su rika zama a cikin majalisarsa Sa'ad yace fa waqa'a fi nafsi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah an yaqa abinda Allah ta'ala ya ga dama ya auku ko ya darsu a zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya darsu fahaddatha nafsahu sai ya zantar da ransa wato sai ya ji a ransa to ko maslaha ya ce wa waɗannan bayan Allah su kauce su daina zuwa majalisar ko ko a yasa musu su majalisar su daban waɗannan su ma ya ware musu tasu daban fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da wala taqrudu alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi kada ka kuskura ka kori waɗannan da suke bautar ubangijin su safa da yamma yuriru da wacha wanda suna nufin fuskar sa Allah ta'ala ce wasbir nafsaka ka haƙurƙurtar da kanka ma alladhina yad'una rabbahum tare da waɗannan da suke bautar ubangijin su suke ambaton Allah ba dare ba rana suke yin la ilaha illallah suke hal tahmidi suke tasbihi suke takbiri suke roƙon sa dare da rana sawa'un masu kuɗi ne ko marasa shi ne masu wadata ne ko marasa wadata ƙarfafa ne ko masu rauni ne matukar dai sun hada wannan sifa wannan sifar ita ce za ta hana ka kore su sifar da za ta hana ka kore su saboda ya du'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi sawa'un suna da kuɗi suna da wadata ko ba su da wadata suna da mulki ko ba su da mulki ƙarfafa ne ko ba su da ƙarfi suna da dangi ko ba su da dangi a maka matukar dai suna karkashin allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi wannan ita ce sifar da za ta sa kada ka kore su ba wai anan Allah ta'ala ya duba kawai talaucin su bane kawai saboda suna talaka su zauna a'a saboda ya du'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi saboda ka kowa ne ya cika wannan sharadin to ka zauna da shi su ma in suna so su zo a zauna tare Allah ce bil ghadati wal 'ashi safa da yamma an faɗi safiya da yamma wasu malamai suka ce saboda su ne lokacin da aka fi gafala gabaran al-ghadat shine daga huduwar abin nan daga huduwar al-fajr zuwa huduwar rana shi ake kira al-ghadat al-ashi kuma daga hudu rana zuwa faduwar ta duk sunan shi al-ashi saboda haka suna ambatar Allah a waɗannan lokuta saboda lokuta ne da yawanci mutane ake gafala daga hudowar al-fijr zuwa faduwar rana na zuwa hudowar rana wannan shine al-gada al-ashi daga al-asr abun daga al-asr zuwa faduwar rana shine al-ashi to galibi waɗannan lokuta ne da mutane suke shagala inda safe ne an yi sallar asuba to wani ya tafi ya koma bacci wani ya bude BBC wani ya bude kowa yana da ya shagala da wani abu daban ce bara dan ƙara matsewa shikenan sai koma kwanta to amma ko da zai zauna a masallaci ya dauko Qur'ani ya taka haka nan in yamma tayi a lokacin in dan kasuwa da ya shagala batun lissafin kuɗi ne aka samu wata riba aka ce waye ya biya kuɗin sa waye bai biya ba waye muka bawa bashi a bani lis saboda kai ya shagala da wannan in ma'aikaci ne yadda zai tafi gida ya gaji saka wannan lokaci mutane duk an shagala to su kuma a lokacin sukan ƙara ƙaimi wajen ambaton Allah shi yasa aka ambaci waɗannan wasu lokuta wasu kuma malamai suka ce a waɗannan lokutan suna wakiltar duk lokaci ne saboda haka kamar a ce waɗanda dimin da'iban suna cikin ambaton Allah kamar ka ce da Hausa ba dare ba rana in ka ce ba dare ba rana kana nufin a kowane lokaci to wasu malamai suka ce bil gadati wal ashiri ana nufin ba dare ba rana suna ambaton Allah Allah ce wala ta'du aynaka anhum kada idanunka su tsallake su kada ka tsallake su zuwa ga wasu ka nemi zama da wasu mutane manya masu daraja kawai dan kana su ga cewa wannan zai kayata maka majalisinka a samu wasu manyan mutane waɗanda suna da daraja suna da mukami suna da matsayi waɗanda suke da fada a ji turidu zinatal hayatid dunya kana nufin wato tsawar rayuwar duniya to kada kai haka wanda yayi daidai da fadar Allah wala tamuddanna ilayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa da Allah ta'ala yake gaya masa cikin suratu taha cewa kada kai idan ka mika idanunka zuwa ga wato kada ka kai ganinka zuwa ga abinda muka jiyar da su dadi da shi muka jiyar da wasu nau'uka wasu mutane daga cikin su dadi da shi zahratal hayatid dunya wannan kawace ta rayuwar duniya linaftinahum fihi kuma mun yi haka ne dan mujarrabe su a cikin wannan abu muga zai sa musu girman kai ko kuwa zai kara musu tawalu wa rizqu rabbika khairun wa abqa amma arzikin da ubangijinka zai baka shi yafi alkhairi kuma shi yafi wanzuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama baya daga cikin niyyarsa ya fatattaki waɗannan bayan Allah ya ce ya kore su ko kadan Allah ta'ala ya hada shi a aikata haka kamar yadda ya ce da shi walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min haqiqa an yi wahayi zuwa gare ka an yi wahayi zuwa ga waɗanda suka gabace ka wato annabawa lalle tabbas in kai shirka ayyukanka za su rushe kuma za ka zama daga cikin hasararru ko shakka babu annabi sallallahu alaihi wa sallama ba zai taɓa yin shirka ba Allah ta'ala ya tsare shi daga faɗa shirka to amma ka fuskantar da wannan hani zuwa gare shi dan ya zama gargadi ga wasu waɗanda za su zo baya a sani cewa idan har annabi sallallahu alaihi wa sallama da duk matsayin da ya taka ubangiji ta'ala ya masa wannan jan kunne to ina ga wani kuma ba shi ba babu shakka kowane ne shi ya fi cancanta a gargade shi da irin wannan gargadi Allah ce wala tu'iman aghfalna qalbahu an dhikrina kada kai da'a ga wanda muka shagaltar da zuciyarsa muka gafalar da zuciyarsa ga barin ambatan mu muka gafalar da zuciyarsa ya maida hankalinsa gaba daya zuwa ga yaya zai gina kansa yaya zai tara dukiyarsa yaya zai gina ƴaƴansa yaya zai tattara ko zai tara kayan jin dadi kayan alatu na duniya ya zai biya sha'awansa na nan duniya ya manta da Allah babu Allah a cikin zuciyarsa domin zuciya idan gaba ɗaya aka cika ta da san waɗannan abubuwa to zai kasance kuma wannan zuciyar za ta gafala gabarin ambaton Allah ba za ta tuna Allah ba Allah kuma ta'ala sai ya ƙara mata gafala falamma zaru azaballahu qulub yayin da suka karkace sai Allah ya ƙara karkatar da zuciyarsu saboda haka yayin da suka shagala da waɗannan abubuwa na duniya su ma Allah ta'ala sai ya ƙara jefa musu gafala a cikin ransu ya kuma riƙa yi musu talala a cikin abinda suke kai suke aikatawa har kwanakin su na duniya su zo su kare su je su hadu da abinda za su hadu da shi na azabar Allah wacce take jiran azzalimai. Malam Ibn Taymiyyah yana fada yake cewa al-ghaflatu wash-shahawatu aslu sharri, gafala da sha'awa su ne tushen dukkan wani sharri. Duk wani sharri tushensa yana sabo asali ne daga gafala da kuma sha'awar zuciya. Ya kawo wannan aya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a wa huwa kana amruhu furqa. San zuciya shi kadai, inji mala yace san zuciya shi kadai ba zai sa ka aikata laifuka ba sai idan akwai jahilci tattare da mutum. Duk mutumin da ya san cewa abu kaza na aika sashi tabbas ina da yaqini da sakankan cewa ga sakamakon da zai faru gare ni kuma bai da dadi ba zai bin dadi ba, to za ka ga mutum ya guje ma wannan abu. Yayin da kaga ya aika tashi, to ya zuciyar shi ta gafara daga wannan abu, ya jahilci akibar abin da yake yi, yana ga abin da yake yi babu wani cutarwa a ciki. Ce dan a dabi'a ta dan adam, a dabi'a ba ta dukkan wata halitta da Allah ta'ala ya ba ta guzurin hankali ko ya yake ba za ta dushi abin da ta san zai cutar da ita, in kuma har kaga ta dushi abin da zai cutar da ita to akwai tawayar hankali a ciki. Ashe kaga sha'awa ita kadai da bin san zuciya shi kadai ba shi ne zai sa a samu aikata laifuka ba sai idan akwai gafala sai akwai jahilci. Akwai gafala yayin da mutum yake bin san zuciyarsa yana yin wasu abubuwan da su cutar da shi gaba ɗaya, baya tunato irin mugun sakamakon da zai biyo baya. Inda yana kawo wannan, to bisa ɗabi'a ta ɗan adam zai janye wannan. Shi ne abinda Shekul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa. Allah ce wa kana amruhu furda, kuma al'amarinsa ya kasance da asakurkuce a lalace, ya zama duk al'amarinsa a lalace. Wasu malamai sun fassara al-furud anan daga cewa daga ifrat ne, shine mujawazatul hadd. Wa kana amruhu furda, wato al'amarin sa ya kasance ketare iyaka ne, ketare iyakar inda Allah ta'ala ya aje shi, yana over estimating din kansa, kamar yanda waɗannan suke cewa nahnu ashrafu mudar in aslamna aslama an-nas, suke gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin cika baki da horoko da kafafa cewa ai mu ne ashrafu mudar, mu ne manya a cikin kabilar muda, in har mun buka musulunta kowa ma zai musulunta, ba ka kawai ka share waɗannan bakin da waɗannan yan jigari-jigari ga zama da mu majalisar tamu ce mu ne a gaba, dan in muka yi haka kai ma za ka samu maslaha. To kaga me ya ja wannan girman kai, girman kai da jin su wasu ne da wuce iyaka wajen maganganu fadar duk abin da ya zo bakin su. Shi yasa wasu suka ce wa kana amruhu furda, al'amarin sa ya kasance ko al'amarin sa ya kasance ketare iyaka, ko kuma al-furd daga al-tafrid ne, wato sakati al-daya', sakati da sakwarkwacewa da lalacewa, wato dukkan wani wanda zai manta da Allah ya rika bin san zuciyarsa to al'amarin sa ba zai je ko ina ba, lalacewa zai. Irin wannan bukata da Qurayshawa ko waɗannan manya-manyan shugabannin Qurayshawa suka bidiro wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ita, suka gindaya masa ita a matsayin sharadi na cewa sai ya cika wannan sharadin, in suna son, in yana son su rika zama da shi, su ji abin da yake faɗa, ya su yi imani, ya kori waɗannan talakawa, ya kori waɗannan masu rauni. Irin wannan bukata ita ce bukatar da Annabawa suka rika samun irinta tun farkon manzo na farko da Allah ta'ala ya fara aikowa duniya, shine Annabi Nuhu alaihi salam. Mutanansa abinda suka nema kenan, wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'i, ce ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'i wa ma naralakum alaina min fadlin bal lazimukum kadibin. Abinda suka faɗa wa Annabi Nuhu kenan, bayan ya yi musu wa'azi ya kirawo su suka ce ma naraka illa basharan mithlana, mu muna ga kai fa mutum ne kaman mu, ba ka da wani fifiko akan mu. Wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum araziluna, ba mu ga waɗanda suka riƙa bin ka ba suka yarda da kai suka zama mabiyanka, sai waɗanda suke kaskantattu ne a cikinmu, daga bayi sai masu ƙananan sana'o'i, sai wanda ba su tara komai talakawa su suke bin ka. badiya ra'ayi wanda ba su da wani zurfin tunani, tunaninsu sama sama ne, ba su da zurfin tunani, ba su da hangen nesa, ba su san rayuwa ba, su suke binka. Wa ma nara lakum alaina min fadli, ba mu gane me kuka fi mu ba. Bal nazunnukum kadhibina, kai muna tsammanin ma duk ƙarya kuke, duk wani abu ƙarya ce, ba gaskiya kuke ba. Wata ansa annabi Nuhu alayhi salam ya ba su, ce wa ma ana bi qaribil ladina am innahum mulaqu rabbihim walakinni araakum qauman tajhalun wa ya qawmi man yansuruni min Allahi in taraktuhum afala tadhakkarun. Annabi Nuhu abin da ya gaya musu kenan, ce wa ma ana bi qaribil ladina am, ban zama ni ne zan zama wanda zai kori waɗanda suka yi imani ba. Innahum mulaqu rabbihim, masu haɗuwa da Ubangijinsu, abinda da suke yi bautar Allah suke yi, ba dai suke bautawa ba, kuma za su je su haɗu da Ubangijin da suke bautawa. Zai tambaye su da ya faru, duk da ya kowa sani, walakinni araakum qauman tajhalun, na dai ga ku mutane ne jahilai wawaye ba ku da hankali. Kaga ya ba su ansa, ya ce wa ya qaumi man yansuruni min Allahi in taraktuhu, ce ya ku mutane na, wane ne zai taimake ni a gurin Allah, waye zai kawo min agaji idan azabar Allah ta zo kama ni yayin da na kori waɗannan bayan Allah? Akwai wanda zai taimake ni? Babu. Afala tadhakkaruna, ba za ku yi tunani ba? To haka annabawa suke, mabiyansu za su kasance su ne a du'afa, du'afa su suka fi yawa, ba wai an ce duk wanda ya bi shi ba a lokacin da'if ne, a'a su suka fi yawa. A Makka akwai manya-manya waɗanda suna da daraja, kuma suna da ƙarfi, suna da ƙabila, sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam a karan farko, irin sayyidina Umar, sayyidina Abubakar, sayyidina Uthman, duk manya ne. To amma marasa galihu su ne suka fi yawa a ciki, su suka fi yawa a ciki, shi yasa ake ambata su. Shi yasa da Hiraqal ya tambayi Abu Sufyan cewa su wane ne suke yi wa suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam, manyan mutane ne ko ku a masu rauni? Ya ce a gaskiya dai masu rauni ne, har yanzu dai suke bin sa. Ya ce to waɗannan dama su ne mabiya annabawa. Wataƙila wani ya yi tambaya ko ya ce dan menene annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda ya kori waɗannan talakawan ba, masu raunin nan, dan ya samu waɗannan manya-manyan su yi imani, wala Allah in sun yi imani kamar yadda suke faɗa, in aslamna aslaman nas, wala Allah in sun yi imani mutane yawa waɗanda suke bayan su sai su yi imani, mabiyan su yawa za su yi imani. Sannan akwai waɗanda su ma suna son su yi imanin amma tsoron waɗannan ya hana su yi imani, kaga in aka kori su waɗannan talakawa, waɗannan manyan suka yi imani, kaga masu son su yi imani tsoron su ya hana su yi imani, su ma sai su yi imani. Sannan su kuma waɗannan masu rauni din, ai masu waɗannan ƙarfafan su suke azabtar da su, su suke wahalar da su, su azaba su sirrin Bilal, su waye ai da su suke musu azaba. To in aka yi aka ce su sirrin lafiyar su kauce, waɗannan su su musulunta, ai kaga an tsere da su bilaki, ba kaga an samu maslaha ba? Taƙila wani ya ce to kaga anan me ya hana a yi haka don a samu wata babban maslaha, ko da kuwa za a yi wata mafsada ƙarama, korar waɗannan a ce su daina zama majalisa mafsada ce, amma shigo da waɗannan a magance wata babban mafsada da suke haifarwa a waje, to ya fi zama alheri sama da a kiyaye wannan mafsada ɗin ka a zo da ita ƙarama. Ce kuma ka'ida ce ta musulunci, daf'u matsal mafsadatul kubra bi irtikabil mafsadatul sughra, ai musulunci ya zo da wannan ka'ida, in akwai wata mafsada babba ga wata mafsada ƙarama, ba za a iya kawar da babban ba sai an yi ƙaramar, to sai a yi ɗan ƙaramar don a magance babban, ai wannan ka'ida ce a musulunci. Ko ku a'a, tahsilul maslahatul kubra bi tafwitil maslahatil sughra, idan ga wata maslaha nan ƙatuwa ga wata ƙaramin maslaha, amma babbaccen ba za a same ta ba sai an haƙura da ƙarama, to ai a ka'idar musulunci ana cewa to a haƙura da ƙaramar don a samu babban. To dan me anan ba a yi haka ba, ga shi din sun musulunta ga maslahar da za a samu mai faɗi, su ma masu rauni din nan sun samu kubuta, tunda waɗannan su suka addabe su, su suka kafa musu ƙahon duka, su suke bin su da duka da azaba kullum. In yau suka musulunta kaga ai duk an samu hutawa. Wataƙila wani ya yi wannan logic ɗin, ya ce to dan menene bai yi haka ba? To kamar yadda hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas ya nuna, ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zantar da kansa ko ya yi haka, dan a samu wannan maslaha din. Amma Allah Ta'ala sai ya saukar da aya, to wala taqrudul ladina yakuna rabbuhum bil ghadati wal ashi, kakka kuskura ka kore su, ma alayka bi hisabihim min shay wa ma bi hisabika alayhim min shay fataqrudahu fatakuna min adh-dhalimin, in kai haka fatakuna min adh-dhalimin. Annabi ya fasa abinda zai iya zama wato shine ansa na wannan maganar. Fuska biyu ce, fuska ta farko Allah Ta'ala ya san cewa waɗannan kafirai ba za su yi imani na gaskiya ba, imanin da za su yi ba su yi gaskiya ba, ko da za su yi imanin imani ne sama-sama, imani ne a zahiri kawai, a fili kawai, amma ba har zuci ba. To kaga wannan imanin nasu na je kana yi ka bai kamata ya sa a sare yadda alfarmar waɗannan talakawa masu ba su da'a ga Allah ba. Saboda haka aka hana shi ya yi musu biyayya, wala tuti man aghfalna qalbahu, aka ce kada ka yi masa biyayya. Saboda in ma sun imanin ba imanin gaskiya za su yi ba. Sannan fuska ta biyu shi ne a ce tana yiwuwa Allah Ta'ala hakika ya san cewa korar waɗannan talakawa waɗanda suka riga kowa shiga musulunci nan, suka karɓi addinin nan, suka watsar da komai nasu, suka rungumi ibadar bautar Allah, korar su da ainihin kashe musu gwiwa da tozarta tasu alfarmar, a nuna cewa su ba su isa ba don a jawo waɗannan masu wadata ɗin a daɗaɗa musu, wannan zai sa dukkan wani talaka da bai musulunta ba sai to shi ma ba zai shiga musuluncin ba. To gashi nan ya shiga kawai, ya koma gindin masu kuɗi ya tare, saboda haka shi ba zai shiga musulunci ba. Shikenan kuma sai a riƙa munana zato ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, wataƙila ma cikin waɗannan talakawan da suka musulunta wanda bai daɗe da musuluncin ba, wataƙila ma ya yarda ya ce to tunda abin wulaƙanci ne shi ya fasa shiga musulunci. To kaga anan akwai darar babba, akwai cutarwa babba, cutarwa ta fuska biyu, ta fuskar waɗancan da ba su shiga musulunci ba ba za su shigo ba, suna nan kuma jingin su suka fi yawa, talakawa su suka fi yawa, kaga an hana talakawa masu yawa shigowa musulunci. Sannan waɗanda suke ciki su kuma a yi ta sudar da wasu, saboda a daɗa ba wasu masu wadata ‘yan kaɗan, su nawa ne waɗannan ashirafin, ai wasu da yawa, don a daɗa musu rai sai a ɓata wa jumhur galibiya, sai a ɓata musu yawa, a ɓata musu rai, kaga baya cikin maslaha. To shi yasa Allah Ta'ala sai ya hana shi, yace kada kai wannan. Sannan wannan ayar tana nuna cewa duk wata da'awa, duk wani kira zuwa ga addini baya tsayuwa akan mutanen da suke ganin su sun karɓe shi ne saboda suna ga yana da ƙarfi, ko ku a'a sun karɓe shi ne don su shugabanci jama'a, don zama su ne shugabannin jama'a, saboda haka ba za su shiga wannan tafiyar, ko kuma a nan su biya wani gurace-guracen su, wani abu da suke kwaɗayi, wata buƙatar su da suke so su cimma don su cimmata ta ƙarƙashin wannan addini, ko su mai da addinin wani abin kasuwanci za su ne tara duniya da shi, wannan waɗannan ba za su taɓa yin wani amfani ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce watsar da waɗannan mutane, in dai haka za su shiga musulunci to za su shiga musulunci ne da buƙatar su, ba za su shiga musulunci ba ne don sun samu gamsuwar cewa musulunci addini ne da ya kamata su shige shi, musulunci addinin gaskiya ne, a'a sun shige shi ne domin su zama su shugabanni a ciki. To duk wata tafiya da wani zai shigo cikinta da niyyar shi ya zama shugaba, to bata ta zai ba gyara ta zai ba. Saboda haka a da'awa tana tsayuwa ne akan zukatan da suka rike ta don Allah, suka yadda za su sadaukar da kansu don Allah, ba wani amfanin duniya suke nema ba, suna neman yardar Allah ne kawai. Kuma su waɗannan jimajiman Qurayshawa da a ce sun tsaya sun yi tunani sun tuna Allah, da sun saukar da kansu sun yi tawalu, sun yadda cewa shi musulunci ba addini ne da yake zuwa dan ya rarraba mutane ya ce kai dan gidan suwa ne ne don haka kai na daga ka, kai kuma dan gidan suwa ne ne na yi kasa da kai, a'a addini ne da ya zo dan ya daidaita mutane, duk wanda ya shige shi da wanda ya dade a ciki, da wanda aka haifa a ciki, da wanda ya shige shi yau a gaban Allah Ta'ala duk ɗaya suke, babu wanda ya fi wani sai wanda ya fi tsoron Allah. da wanda yake da wadata, da wanda yake talaka fituk baya da cinye ko na gobe a gurin Allah duk da yake ba wanda yake wani sai wanda yake tsoron Allah. Shi haka ɗabi'ar addinin take. To amma sun jahilci wannan, su sun ga cewa addini ne da yake karkasa mutane gida gida aji aji, saboda haka kowane aji a ake shi wani aji a baki wani matsayi a ce to shi wannan shine ajin da yake kowa, wanda shi kuma musulunci ba wannan yazo ba, ya zo ne ya tabbatar da cewa abinda yake valu, abinda yake kima ce za a kimanta mutum da shi, shine abinda yake cikin zuciyar shi na tsoron Allah. Wannan shine abinda musulunci ya zo ya tabbatar. Su kuma abinda suka zo da shi sun zo su rushe wannan ne, su tabbatar da wasu kiyam na jahiliya. Ana ɗaukaka mutum, ana darasa shi saboda gidan da ya fito, saboda mulki da yake da shi, saboda wadata da yake da ita. Wannan ta sa ake abin nan ɗinsa. Sannan wannan ayar kamar ilahi tana nuna cewa, kamar yadda CIBI a cikin tafsirinsa ke cewa, tana nuna cewa bai kamata a shugabantar ko a ɗaukuwar abin koyi ba cikin mutane sai wanda zuciyar shi ta cika da tsoron Allah da san Allah, harshensa ya zama ne yana kwarara da ambaton Allah, yana bin abin da Ubangiji ta'ala ya yarda ya bi, yana gabatar da abin da Allah yake so sama da zuciyarsa, yana kiyaye lokacinsa da abin da Allah ta'ala ya ce kiyaye lokacinsa da shi na ambatonsa, yana gyara halayensa kuma ayyukansa su zan sun daidaitu, kuma ya kasance yana kiran mutane zuwa ga abin da Allah ta'ala ya kira mutane zuwa gare shi. To wannan shine ya kamata ya zama abin koyi a cikin mutane. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a cikin littafinsa al-Wabil as-Sayyib yake cewa idza arada al-'abdu an yaqtadiya bi rajulin falyanzur hal huwa min ahli adh-dhikri aw min al-ghafilin wa hal al-hakim 'alayhi al-hawa aw al-wahy. Yace idan mutum yana so ya yi koyi da wani, to ya duba shin yana cikin masu ambaton Allah ko yana cikin gafalallu, shin yana cikin waɗanda san zuciyarsa ne yake masa jagoranci ko ko wahayi Al-Qur'ani da Sunna, ya duba ya gani. Fa in kana al-hakimu alayhi huwa al-hawa wa huwa min ahli al-ghafla kana amruhu furta. In ya kasance abinda yake masa jagoranci shine san zuciyarsa, sannan kuma yana daga cikin gafalallu, to wani al'amarinsa a sakurkwace yake, ba ka kai ya kuskura ya ce zai rike shi abin koyi. Ibn al-Qayyim yace fa yanbaghi lir-rajul an yanzura fi shaykhihi wa qudwatihi wa matbu'ihi fa in wajadahu kadhalika falyab'ud minhu. Yace ya kamata mutum ya dubi malaminsa da wanda ya rike shi abin koyinsa, da wanda ya mai da shi abin binsa, wato wanda yake binsa sau da kafa da sunan addini, to ya duba. In ya gan shi cewa bin san zuciyarsa yake ya yi nisa da wahayin Allah da ambaton Allah, to ya yi watsi da shi, ya yi nesa da shi. Wa in wajadahu mimman ghalaba alayhi dhikrullahi azza wa jalla wa ittiba'u sunna. In kuma ya same shi cewa a wannan mutum ne da ambaton Allah ya rinjaye zuciyarsa, sannan kuma da biyayya ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, wa amruhu ghayru mafrutin alayhi, ya zama ba mai sassakaci da al'amarinsa na addini ba, bal huwa hazimun fi amrihi, ya zama mai tsayawa da gaske cikin al'amarinsa, falyastamsik bi gharazihi, ce to ya rike wannan hannu biyu, saboda haka wanda ya rike Al-Qur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama, wannan shine abin koyi, ci ake koyi da shi. Allah ta'ala ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da ya haƙurƙurtar da kansa, kaga wannan kira ne zuwa ga haƙuri bisa ga da'ar Allah, wanda shine ginshikin haƙuri gaba daya. In aka samu haƙuri bisa ga da'ar Allah, to duk sauran wani nau'in haƙuri kuma zai samu. Za ka yi haƙuri alal masa'il, yayin da kai haƙuri a bisa biyar Allah, to ba za ka saba wa Allah ba, za ka yi haƙuri an ma'siyatillah, sannan za ka yi haƙuri ala aqdarillahil mu'lima. In dai an samu haƙuri bisa yi wa Allah da'a, wannan ayar kuma tana nuna mana wato abu ne mai kyau mutum ya zama mai ambaton Allah ba dare ba rana, domin Allah ta'ala ya yi ruwa su irin ambaton Allah ba dare ba rana, ya kuma kiraye annabi sallallahu alaihi wasallam da bashi umarni cewa ya haƙurƙurtar da kansa tare da su, wanda ya nuna darajar ambaton Allah a cikin kowane lokaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa masalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabba kamasalil hayy wal mayyit, misalin wanda yake ambaton Allah da wanda ba ambaton Allah kamar misalin mai rai ne da matacce Allah ta'ala ka samu cikin masu ambatanka ba dare ba rana kada ka sanya mu cikin gafalallu
amin
abinda muka fada daidai Allah ta'ala ya ba mu ladana kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.